RM Show in the Gami of Giza.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 24 ga watan Agusta. Za a ji cewa ana ci gaba da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka inda aka yi ta jawabai bayan buɗe taron a yau. Kamar yadda wani wanda ya saurari jawaban ke cewa
sai kuma shi kanshi uban tafiya Donald Trump ya zo yayi bayani yayi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45 su delegate sun kada mu ƙuri'ar cewa an tsaye da shi an zabe shi
idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kananan ma'aikata sun fara yajin aiki kamar kowace ranar Litinin yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda iyaye kan kuntata ma ƴaƴansu masu lalurar kwakwalwa Murtala Faris Sanyinna na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An fara babban taron jam'iyyar Republican na ƙasa a yau Litinin inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaye da shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere A makon da ya gabata saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus ƴan Democrat sun tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takarar su ta yanar gizo a babban taron da suka yi ƴan Republican na shirin gudanar da nasu taron a wurare daban-daban za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina sannan kuma Trump zai gabatar da jawabinsa na amincewa da tsayawa jam'iyyar takara a fadar White House da ke birnin Washington Shugaba Trump ya isa birnin Charlotte yau da rana yayin da wakilai za su tsaye da shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Wannan shine zabe mafi muhimmanci a tarihin kasar mu a cewar Trump a jawabin da ya yi wa wakilan jam'iyyar ya kuma zargi ƴan Democrat da shirin yin maguɗi a zaben ta tsarin aika kuri'u ta akwatin gidan waya A wani lamarin daban kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don ya amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda su warke daga cutar coronavirus yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a ƴan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar an yi amfani da sinadarin wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Asibitin da ke jinyar madugun ƴan adawar Rasha Alexei Navalny tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki biyu da suka wuce a yau Litinin 24 ga watan Agusta ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa gobani Navalny na bangaren kulawa na musamman a asibitin kuma har yanzu bai farfado daga allurar da aka yi masa ta fita daga hayyacci ba asibitin ya kara da cewa yanayin jikinsa yayi zafi amma a yanzu dai babu wani mummunan abu da ke barazana ga rayuwarsa Navalny da ke gwagwarmayar yaki da rashawa kuma mai yawan caccakar shugaba Vladimir Putin ya fara rashin lafiya a ranar 20 ga watan nan na Agusta a lokacin da yake kan jirgin sama daga birnin Tomsk na kasar Siberia zuwa birnin Moscow jirgin ya yi saukar gaggawa a birnin Omsk inda likitoci suka yi masa allurar fita daga hayyacci Hukumomi a Belarus sun kama manyan ƴan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe kwamitin gudanarwa na ƴan adawar ya ce ƴan sanda a Minsk babban birnin ƙasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Dilevski a yau Litinin hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman. Dabban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba lokacin kuyayi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar. Duk da kashirin da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai. Masu zanga-zangar da yawa daga cikin su sanye da tufafi kuma dauke da tutocin da ke da launin yan adawa wato ja da fari sun yi ta fadin yanci da kuma ba za mu manta ba, ba za mu yafi ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin Minsk.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga nan Amurka inda aka fara babban taron jam'iyyar Republican mai mulki inda aka tabbatar ma shugaban Amurka Donald Trump matsayin dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar ta Republican. Kan haka ne na tuntubi wani wanda ya saurari jawaban bude taron, Malam Garba Suleiman, koya ya ga taron sai ya ce
gangami da akan yi na dan takarar shugaban kasa wato convention na cewa ya yadda ya amince ya karbi makami ko matsayi da aka zabe shi ya wakilci jam'iyyarsa akan jagorancin fafata zabe da za a yi a November 3 ga wata na wannan shekara.
Me yafi baka sha'awa game da taron?
Delegate sun yi bayani akan jahohin da suka wakilta wato jam'iyyar Republican na Donald Trump, jam'iyyar su wanda ya fara magana bayan wa'annan delegate shi mataimakin Donald Trump Vice President Pence sai kuma shi kanshi uban tafiya Donald Trump ya zo ya yi bayani ya yi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45. Su delegate sun kada mu ƙuri'an cewa an tsaye da shi, an zaɓe shi, shi zai tsaya, shi zai wakilce su a ɗan takarar Republican na shugaban ƙasar Amerika na kashi na biyu kenan.
Cikin waɗanda suka yi jawabi suwa suka fi burge ka ko me yasa?
Wato a wannan convention da ake yi na jam'iyyar Republican a yau a North Carolina kowa yana kawo jawabai da dalilai da yasa suke goyon bayan su su ci gaba da wannan mulki. Kuma masu sauraron mu duk wanda ya ga yadda aka fara wannan convention zai ga bambanci daban-daban iri-iri daga jawaban da aka yi da bayanan da aka yi daga shi shugaban kasa din Donald Trump da mataimakinsa da duk delegate abubuwan da suka farfada ya sha bamban ya bambanta da yawa bisa abubuwan da su da makarantu suka yi. Na farko dai ko shugaban kasa shi da ya fito Donald Trump domin ya magana, wato yadda aka san mutum ya fito ya nuna kasancewa shugaba wane na jam'iyya ya iso, shugaban party ya yi kaza, ana wane ne ya iso, duk babu wannan introduction din.
Me yafi bambanta farkon taron Republican da na Democrat?
Bambancin abubuwan da ya faru su ɗan Democrat su Joe Biden da Kamala Harris da su wato delegate duk da aka gabatar da su da suka yi bayaninsu da tsofaffin shugabannin ƙasa kamar su Obama, su Bill Clinton da dai sauran shugabannin tsofaffin ƙasar Amerika da suka yi ta bayani sun yi bayanin su a ganin su kurakurai da shi Donald Trump ya yi a ganin su gashi wannan gwamnati in sun kafa gwamnati wato su Joe Biden da Kamala Harris. To shi kuma Donald Trump a cikin bayanansa abubuwan da yake faɗi ga cewa dalilan da yake jin yana so a zaɓe shi ya koma, abubuwan da yayi kamar yadda ya nuna cewa ya ruguje duk wani cuwa-cuwa da wani cuta da magudi da China take yi na bata biyan waɗansu kuɗaɗe kamar ƙasashe su Japan, su China, South Korea ya daƙile su wato su NAFTA duk ya hana wani takaddama da su da haraji da ya yanke tsugugunyin haraji da mutane ke biya wanda ke wannan kudin manya-manyan masu kudi ne. baccin wannan yayi maganganu akan gina katanga da yace zai yi kuma ya riga ya kusa gama wannan katanga a yadda ya fada to bambance kenan
Alhaji Garba Suleiman kenan wanda da daddan mazaunin nan Amurka ke bayani game da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka wanda aka fara a yau din nan yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda kananan ma'aikata suka fara yajin aiki sallabar ma gare ka
Dimbin ma'aikata maza da mata ne suka hallara a harabar ta ma'aikatar ministan Kwadago a yau Litinin 24 ga watan Agusta wuni na farko kenan na yajin aikin kwanaki uku da suka tsunduma da nufin tayar da gwamnatin Niger daga barci akan maganar soma basu wasu kudaden allowance din da aka yi alkawarin soma bayarwa a karkashin wata dokar da aka saka wa hannu a shekarar 2014 Malam Muhammadu Alishina na daga cikin jagororin kananan ma'aikata
cikin zabi take awa za a gyara muna harka albashin mu za a gyara tsari na dokoki na aiki abin zaman to ba ko abin zaman to abin bauta ba za a kawo mutum ga ma'aikata sai shi rika yin abubuwa na ra'ayin kanshi ba abin doka ta ce ba to nan na ma muke so ai mun voton wannan abu babban abin da ga mun ciyo ma lokacin da an kai mun sunyar wutar takarda akwai kuskure da aka samu rusu jika da 40 na abin samakin ansayante sai sun ka tsaida shi ba su ga yin shi kuma wanga sun ka za su yi mun kuma su yi shi ba kenan kaga akwai mushkila tunda ba shi aka amshe mutum abin ne kuma ka ba shi wancan sabo ba to kaga wannan abu duka sa yau muna gudun rishin jin dadin mu kuma muna kira ga gwamnati dan Allah dan annabi shi ja hankulan manya balle ministrori ba a sa minister ga wuri haka zo ka tahiyarka ko dai rana baka kiran kananan ma'aikata ka ji menene ciyo su ma'aikata
yanayin tsadar rayuwar da ke kara ta'azzara a kullewomin a nan Niger wani al'amari ne da kananan ma'aikata ke ganin ya kai matsayin da mahukunta za su ankara da mawuyacin halin da irin waɗannan ma'aikata ke ciki
karamin ma'aikaci na gwamnati function public har za kuwa yau magan da kai ma yau biyar da gare mu shika 56 da ƙyan dantan momi yanzu in kai lisai nan garin yamai ba cikin kaki da kaso za ka ɗauki ɗaki shika 20 shinkafa shika 11 take ga yara kowa ya san da shika 56 ba su rayuwa ga gama gidanci kuma haka sayar na kwal kuma ka harkar likita
to sai dai gwamnatin a ta bakin daraktan ofishin ministan Kwadago Ibrahim Yakuba Adamu na cewa kananan ma'aikatan sun nuna gajan hakuri domin tuni takardu suka isa ma'aikatar kuɗi
lalle mu ministan na aikin da ya kamata yi yayi shi kuma sun tabbata sun ga shaida kuma suna nan ma ta kanas sai Secretary General nam na Function Public ya tabi wannan shirin tana na finance alhamdulillah shi ma ya tabbatar musu da muna da ra'ayin lahiya wanga wata na September abinda suka jiro da ikon Allah za su samu ne an fata alala ana gaugawa ta da suka sa hankan za an dauka musu wannan alƙawari da ikon Allah wanga wata na September ya Allah kai muna da lahiya duka du'an da dai takardun su suke daidai da suka ne albashin su ya saki
akalla kananan ma'aikata kusan 8000 ne suka jingine aiki a wurin farko na wannan yajin aiki da aka bayyana cewa yayi tasiri a nan yamai da sauran yankunan kasa to amma ganawar da aka yi a tsakanin jami'an ma'aikatar Kwadago da jagororin masu wannan gwagwarmaya an umarci kananan ma'aikata su koma kan aiki sakamakon gamsuwa da bayanan da suka ce sun ji daga bangaren hukumomi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
Agaida Suleiman
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zaka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangan jiki ya tsira
yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman
Rayuwar dan Adam tsari ne daga Allah, yaya da iyali, amana ce ga wanda ya samu, kuma Allah na jarabta bayansa akai. Batun yau ba wasu iyaye suka gaza domin sun daure ƴaƴansu ko kuma dangi waɗanda suka samu tabin hankali ko nakasa irin dai abin da ya bayyana a birnin Kebbi da Kano. Shin me ke haddasa samun tabin hankali? Kwararre a fannin sanin halayyar dan Adam psychologist Ibrahim Isa mazaunin Katsina ya man bayani.
Wasu da yawa za ka ga cewa rashin dan uwa yana iya samun tabin hankali, rashin miji ko rashin mata ko wani abu mai kama da haka. Wasu kuma yanayi ne na rayuwa da yanayin inda ake zaune da wasu abubuwa da suka kauce na more rayuwa, to sai mutum ya shiga cikin halin damuwa da kuma abubuwan da za su dan biyo baya wanda kila akwai inda yake san hannun shi ya kai hannun shi ya kasa kaiwa. Misali kamar abin da na gaya maka a baya cewa mutane sukan tashi daga ƙauyukansu su koma birni. An koma birni an yi cunkoso, an zanna an haifi yara babu tarbiyya, babu abinci, babu abubuwan more rayuwa, babu kula da su. Wannan abubuwan zai sa yaran su kubce ko ma shaye-shaye, to daga nan ne matsala za ta shigo. Kaga gaba ɗaya in ka dubi samarin a birane da ake ciki yanzu, wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Na biyu, mutanenmu da ke karkara wasu da yawansu suna da fama da yanayin babu ko wani abu mai kama da haka wanda zai sa damuwa, wanda yake har birnin ma da akwai. To wannan abubuwan kusan su ne sukan dan haddasa abubuwan ciwon taɓa hankali da wasu al'amura masu kama da haka.
To yanzu ina mafita.
Mafita ta farko ita ce gwamnati. Gwamnati ta samar da wuraren shan magani ko kuma asibitoci ingantattu wanda za su kula da masu taɓa hankali da sauran irin waɗannan cututtukan. A kowane yankin ɗan majalisar dattawa ta wato sanatorial zone a ce akwai asibiti guda mai kula da irin waɗannan cututtukan, ta hanyar za a samu rage cunkoson matsalolin da kuma duk wanda ya samu mai lalura irin wannan zai samu inda zai kai nashi. Na biyu, kamar irin abubuwan da suka faru yanzu a gare mu a birnin Kebbi da Kano, to wata abubuwa ne wanda suke mu'amalan ba za mu gyara tsakanin zamantakewanmu da 'yan uwa da makwabta. Haƙƙi ne ai uba ya ciyar da ɗa, ya shayar da shi, ya tarbiyyantar da shi, ya ba shi ilimin boko da na addini. To kaga daga sadda aka ce wannan abubuwan sun kauce, ko uba ya gaza kan bayar da irin wannan abubuwa, to komai na iya shigowa. To su kuma mutane makwabta ko 'yan uwa, haƙƙi ne su ma nasu ka tabbatar wani ɗan uwanka yana da 'ya'ya biyar. Ina wane yake, dukkan wani abu ne ba bai ce kake mashi a gidan shi ba, amma ya kamata ka san matsayin kowane ɗa nashi a matsayin dan uwanka. Kai ma makwabci ya kamata ka san kowane matsayin sa na wankin gidan a matsayin ɗanka. Tutan nan ne za mu kula da junan mu, har ma abin ba zai iya kai wannan matsayin ba, har lokacin da za a iya samu shawarwari tsakani ko a samu taimakekeniya tsakani. Muna neman dole sai mun nemi mu gyara al'ummarmu hanyar kyautata mu'amalarmu. Wannan kyautata mu'amala ta zamantakewa ta 'yan uwa, wurin sana'a, wurin aiki, to dukkan su ne abubuwan da za su taru su taimaka mana yadda za mu samu. Duk ɗan Adam da kake ganin shi komai yake da hankali, komai yake da wayo, komai yake da lura, to sai an taimaka mashi da shawara wani lokaci. Wannan shawara kuma za ta zama ita ce za ta amfani shi wanda aka ba shawara, kuma ta amfani wanda aka yi domin shi, kuma ta amfani al'umma.
Masu kare haƙƙin ɗan Adam su suka bankaɗo wannan lamari da ya auku a birnin Kebbi da kuma Kano. Hakan ya sanya na zanta da Sule Faru-Faru magaji Zandam da ke birnin Katsina mai kare haƙƙin ɗan Adam, in ji shin yaya suke kallon waɗannan al'amura da ke aukuwa.
Tsarin mulkin ya ba uwaye dama su tallafi ɗiyansu, su kula da su yadda ya kamata, su ba su muhalli mai kyau, su ba su ilimi, su ba su abinci, kamar yadda addini ya ɗora ma uwaye wannan nauyin. Ba ƙaramin kuskure ba ne ba, ba ƙaramin cin zarafi ba ne ba, ba ƙaramin cin mutunci ba ne ba haƙƙin da Allah ya ɗora maka a ce ka yi wace da shi a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa, wanda wajibinku ne ku ga cewa yarin nan ya samu ingantacciyar tarbiyya, ingantaccen ilimi, ingantaccen kiwon lafiya. Akwai juvenile home, remind home, ya kamata a ce kowace ƙaramar hukuma, in ba a samu a kowace ƙaramar hukuma ba, a kowane senatorial district na kowace jiha ya kamata a ce an samu remind home. Yara kan gararru waɗanda suka tashi maimakon a kama su a buge su a buga a saki ba ta maganin ɗan iska, a kai su wannan wuraren, a samu masu ilimi akan wannan, a samu maganinnuka da za a iya ba su, ai rehabilitating dinsu, ai counseling dinsu. Ko yanzu na a karkara da kake gani rishin counseling ya sa iyayenmu duk sun bijiri, wanda wajibi ne dole ne ga ita gwamnati ta tashi tsaye ta sa ido, kamar yanda wannan kesi ya faru a Kebbi da waɗannan kesi da suka faru a Kano. In har gwamnati ta yi abin da ya kamata, so ina sa ran waɗannan abubuwa ba za su samu ba. Wajibi ne ita gwamnati ta bi uwayen nan ta tabbatar da cewa duk inda aka yi wannan abu a tabbatar cewa uwayen nan an hukunta su. Na biyu, gwamnati ta samu mahallin da in aka ciro su daga wannan mahallin an sa su. Yanzu misali yaranmu da suke fama da matsala ta shaye-shaye. Shaye-shayen nan kuma yana sa su aikata abubuwan da ba su dace ba. Shin wani tanadi gwamnati ta yi wa wa'annan biyan? Kai a matsayinka na uba, yaro ya fi ƙarfinka. Kaga ya kamata a ce gwamnati ta samu wani matsugunni wanda za a iya tsugunar da waɗannan mutane, waɗannan matasa, a ba su ilimi kyakkyawa, a ba su abinci, a ba su tarbiyya, a samu mutane masu ilimi akan halittar ɗan adam, psychologist, saboda depression yana iya sa mutum wata damuwa, ka tashi baka ci ba, ga abokinka can ya taso dan gidan wane ne, kila dan gidan dan siyasa wane ne, ya samu kuɗi, yayi kaza, kai baka da wannan damai. So wannan zai iya haifa ma mutum ya fada shaye-shaye. Shaye-shayen nan kuma ya sa shi ya fi ƙarfin uwayen shi. In an samu irin waɗannan yaran a kai su kamar a sort of rehabilitation center, yadda za a yi masu magani.
Da bayanan da suka gabata, hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen taɓin hankali ko damuwa shine ga gwamnati ta ƙara inganta yanayin rayuwa ta hanyar samar da ayyukan yi ko dogaro da kai a birane da ƙauyuka, ta kuma samar da ma'aikata tare da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da masu taɓin hankali a mazaɓin 'yan majalisar dattawa da ke faɗin tarayyar ƙasar nan. Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ci gaba da kasancewa wadda ta fi kowace samun nasara a jerin fitattun kungiyoyi goma na Turai, kasancewar har yanzu ita ce ke kan gaba da mafi yawan kofunan yankin har 19 da ta lashe ciki har da gasannin zakarun Turai 13. AC Milan da Barcelona ne yake binta a jadawalin saboda lashe kofuna 14 a tarihin kowannensu. To amma Milan ce yake gaba da Barcelona saboda lashe gasar zakarun Turai sau 7 yayin da Barcelona take da 5. Liverpool ta Ingila ce ta 4 a jadawalin da kofuna 11 na Turai da ta lashe ciki har da na zakarun Turai 6 bayan da ta lashe na baya-bayan nan a shekara ta 2019 da ta gabata. Juventus ta kasar Italia da Bayern Munich da ta lashe gasar zakarun Turai ta bana sune na 5 tare da kofunan gasanni 9 da suka lashe a tarihi. Ajax ce ta 7 da kofuna 8, Atletico Madrid da Sevilla suka zo na 8 da na 9 inda suke da kofuna 7-7 yayin da kungiyoyin Inter Milan, Manchester United da Chelsea suke na 10 da kofuna 6 kowannensu. Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta ce ba ta da sauran bukatar shahararren dan wasanta Luis Suarez. Suarez na da sauran shekara 1 da ta rage a kontragin sa da Barcelona, to amma ta yi ya bar kungiyar a wannan bazarar. Rahotanni sun bayyana cewa sabon kocin kungiyar Ronald Koeman ya faɗa wa dan wasan dan kasar Uruguay da ya kama gabansa domin ko bai da bukata da shi a kungiyar. Suarez ya kafa tarihin kasancewa dan wasa na uku da ya zura wa kungiyar ta Barcelona kwallaye mafi yawa a tarihi da kwallaye 198 da ya zura mata. Dan wasan mai shekaru 33 yana karbar albashin fam 290,000 a kowane mako a kungiyar. To amma ɗaya daga cikin ayyukan da aka dora wa sabon koci Koeman shine ya rage yawan kudaden da ake biyan ƴan wasa a kungiyar. Amma kun da ya gabata ne Suarez ya nemi kungiyar da ta bayyana masa matsayin zaman sa bayan da ta bada sanarwar saka kusan dukkan ƴan wasanta a kasuwa. Manazarta lamuran wasanni na ci gaba da jinjina ga matashin dan wasan Bayern Munich Kingsley Coman wanda ya zura kwallon da ta kifar da tsohuwar kungiyar sa ta PSG da kuma baiwa kungiyar sa ta yanzu damar lashe gasar zakarun Turai ta bana. Coman ya kwashe tsawon shekaru 10 a PSG inda ya fara tun daga kwalejin kungiyar ta horar da kananan ƴan wasa har ya buga mata wasanni 4 a matakin babbar kungiyar. Coman dan kasar Faransa mai shekaru 24 ya bar PSG a shekara ta 2014 ya koma Juventus inda ya lashe gasar Serie A har sau 2 kafin komawarsa a kasar Jamus inda taurarwarsa ta kara haskakawa musamman a karshen wannan kakar wasannin. Gabaki daya dan wasan ya sami lashe kofunan gasanni 9, 2 a PSG, 2 a Juventus da kuma 5 a kungiyarsa ta yanzu wato Bayern Munich. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
An fara babban taron ƴan jam'iyyar Republican na ƙasa a yau Litinin inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban da kansa zai cece abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrats tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar COVID-19, ƴan Democrats sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai cece rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar. Asibitin da ke jinyar madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki 2 da suka wuce a yau Litinin 24 ga watan Agusta ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa guba ne.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta amana sautin, da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.